Please don't go jobless. Peace, Africa. Good morning, South America.
Direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da shirin mu na dare a yau Litini 14 ga watan Agusta na shekara ta 2023. To bayan an sha labaran duniya za a ji yadda mabiya addinin Krista suka yi dafifi a Niger domin gudanar da addu'o'i na musamman da zimmar samar da zaman lafiya a kasar. Sannan muna dauke da wani rahoto a game da yadda wasu ƴan bindiga suka kashe jami'an tsaro sama da 20 a jihar Niger, Najeriya. Kazalika muna tafa da rahoto na musamman a game da juyin mulkin da aka yi a Niger din wanda ya haifar da takun saka tsakanin gwamnatin sojojin da suka kifar da gwamnatin Niger din da kungiyar wato cigaban kasashen yamma wato ECOWAS ko kuma SEDEAO. Amma kafin nan zamu fara da kawo muku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Jagororin juyin mulkin jamhuriyar Niger sun faɗa a yammacin jiya Lahadi cewa a shirye suke su gurfanar da hanbararren shugaban ƙasar ta Niger Muhammad Bazoum gaban kuliya bisa laifin cin amanar ƙasa da kuma nakasa tsaro a ƙasar. Kakakin gwamnatin mulkin sojan ƙasar Kanar Ahmad Abdulrahman wanda ke magana ta gidan talabijin na ƙasar ya ce gwamnatin soji ta tattara hujjojin da suke dace don kurbanar da shugaban mahukunta na ƙasa da ƙasa. Ga hanbararren shugaban ƙasar da kuma na kusa da shi na gida da na waje bisa laifin cin amana ƙasa da kuma zagon ƙasa ga tsaron cikin gida da na wajen Niger. Sa'o'i kaɗan da suka gabata shugabannin mulkin Niger sun ce a shirye suke don tattaunawa don daƙile rikici da ƙungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka. A cewar wata ƙungiyar malaman addinin Islam ta Najeriya da suka gudana Ghana da 'yan tawaye a Yamai. Shugaban rundunar sojin Sudan ya zargi dakarun sa kai da ke hamayya da juna da aikata laifukan yaƙi a daidai lokacin da yaƙin basa suke barazana ga ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka. Shugaban sojojin ya zargi jami'an tsaro da aikata laifuka a ƙarƙashin karya alƙawari na maido da mulkin demokaradiyya. Buɗaɗɗen rikicin da ke faruwa tsakanin dakarun biyu ya ɓarke ne a watan Afrilu. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi ɓangarorin biyu da ke faɗa da aikata manyan laifukan yaƙi. Wata ƙungiyar lauyoyin Sudan ta ce an samu tashin hankali a lardin Darfur ta kudu da wato a makon jiya inda aka kashe mutane da dama. A watan da ya gabata wani mai shigar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ya ce zai gudanar da bincike kan wasu sabbin laifukan yaƙi da ake zargin aikatawa a yankin Darfur. Yankin da ya kasance wurin yaƙin kisan ƙari dangi a farkon shekarar 2000. A yau Litinin ne Amurka ta sanar da wani sabon ƙunshin tallafin tsaro da darajarsa ta kai dala miliyan 200 ga Ukraine. Jami'an Amurka sun ce kashi na farko na tallafin dala biliyan 6.2 da aka ba da izini a baya ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa wanda ke ba da tabbacin isar da kayayyakin tsaro cikin gaggawa zuwa Ukraine. A cikin wata sanarwa da ya fitar, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken, wanda ke taka muhimmiyar rawa wajen daidaita abubuwan da aka zayyana, ya ce taimakon ya haɗa da makaman tsaron sararin samaniya da makaman roka da kuma ƙarin kayan aikin kawar da nakiyoyi. Jami'an Amurka biyu sun shaida kan fandallancin labarai na Reuters a yau Litinin cewa gwamnatin Amurka za ta bai wa ƙasar Ukraine dala biliyan 6.2 na kuɗaɗen bayan gano wani kuskuren lissafin kuɗi na ma'aikatar tsaro wanda ya zarta biliyoyin daloli na agaji. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Poland sun kama wasu 'yan ƙasar Rasha biyu tare da tuhumarsu da laifin leƙen asiri kan zargin raba kayan farfaganda a madadin ƙungiyar sojojin haya ta Wagner ta Rasha. Ministan harkokin cikin gida na Poland, Mariusz Kamiński, ya faɗi yau Litinin ta kafafen sada zumunta na yanar gizo cewa jami'an tsaron cikin gida da 'yan sandan ƙasar sun kama 'yan ƙasar Rasha kuma waɗanda ake zargin su da raba kayayyakin ne a biranen Krakow da Warsaw. Hukumar Poland sun ce ‘yan Rasha sun rarraba kayan wato kusan takardu 300 masu alaka da gida wato da shafukan yanar gizo na ɗaukar ma’aikata na Wagner, kuma an kama su da wasu kayayyaki har 300 da ke nuna su masu goyon bayan Wagner ne. Hukumomin ƙasar sun ce ‘yan ƙasar Rasha an bayyana sunayensu, wato sun ce an bayyana sunayensu da suna Alex G. T. da Andrej G. kuma za a ba su dala an yi musu alƙawarin ba su dala 500,000 saboda ayyukansu. Ƙasar Poland ta ce za ta tura dakaru 10,000 zuwa yankin da ke kan iyakar ƙasar da Belarus saboda fargabar kasancewar mayakan Wagner da ke Atsai a can Belarus ɗin. Wani alkali na jihar Montana ya goyi bayan matasa masu fafutukar kare muhalli waɗanda suka ce hukumomin jihohi na keta haƙƙin tsarin mulki na samun muhalli mai tsafta da lafiya ta hanyar ba da damar haƙoman fetur ba tare da la'akari da tasirinsa ga yanayi ba. Hukuncin da aka yanke a yau Litinin a shari'a irinta ta farko a Amurka ta ƙara da wasu 'yan ƙalilan na hukunce-hukuncen shari'a a duniya waɗanda suka nemi ɗaura wa gwamnati haƙƙin kare 'yan ƙasa daga sauyin yanayi. Alƙalin kotun gunduma Kafi Sili ta gano manufar da ƙasar ke amfani da ita wajen tantance buƙatun izinin haƙomai, wanda baya baiwa hukumomi damar tantance illar hayaƙin iskar gas ya saba wa tsarin mulki. Daga ƙarshe, gwamnan jihar Hawaii ta Amurka ya ce ana iya samun ƙarin mutane da dama da suka mutu sakamakon gobarar daji a tsibirin Maui, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya hau da 100. Gwamna Josh Green ya faɗa wa shirin talabijin na CBS Mornings a cikin wata hira da aka yi da shi yau Litinin cewa sun shirya don labarai masu ban tsoro. Ya ce masu binciken suna bin titi ne ta cikin garin Lahaina da ya lalace, kuma ya ce da alama za su iya gano gawawwaki 10-20 a kowace rana. Girin ya ce tabbas binciken zai ɗauki kwanaki 10, amma ya ce ba shi yiwuwa a yi tsammani ko a kiyasta. Girin ya ce adadin mutanen da suka ɓace ya ragu daga sama da 2,000 zuwa kusan 1,300, yayin da aka dawo da aikin wayar salular hannu a hankali, kuma mutane sun samu damar tuntuɓar 'yan uwansu.
Kai da Sarfilu Hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Al'ummar Kiristoci daga kasashen Najeriya, Nijar da Chadi sun gudanar da taron addu'o'i saboda halin da kasar Nijar take ciki tun bayan juyin mulkin da aka yi a Nijar. Kiristoci ke kokarin ganin an samu maslaha a tsakanin al'umma. Kiristoci daga kasashen sun shafe kwanaki 7 suna gudanar da addu'o'i ga kasar Nijar da ma nahiyar Afirka baki daya, kamar yadda za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoton da Hamid Mahmud ya hada mana.
An barar da gwamnatin Bazoum Mohamed da sojojin Nijar suka yi ya jefa yankin Afirka ta yamma cikin rikici bisa lura da waɗannan matsalolin da ka iya samun Afirkan ta yamma, da kuma ganin an kasa samun maslaha a tsakanin masu shiga tsakani bayan juyin mulki Kiristoci daga wasu ƙasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya irin su Najeriya, Nijar da kuma Chadi, suka gudanar da taron addu'o'i akan yanayin da ƙasar Nijar ke ciki da ma neman taimakon Ubangiji. Francis Binsumo shine shugaban cocin ARN.
Wanga taro addu'an da muke yi ya fi shafi Niger saboda halin da muke ciki. Allah kadai zai fudda mu cikin wanga hali. Tun deja le premier na wancan wata muka fara azumi da addu'a saboda Niger. Tun le premier muna cikin azumi da addu'a saboda Niger. Akwai daga Chadi, kuma akwai daga Nigeria, kuma cikin Niger, daga Niamey, daga Maradi, daga ina ne akwai wanda za su zo suma. Abunda muke jira Allah kadai ne ya isa. Mu bukatan da muke so kasa mu taruwan dan objective na taruwan mun da ba mu roki Allah ya ba mu abunda muke so. Abunda muke so ba kudi bane, ya canja rayuwar mu shi gaba da shi mu bi shi, shine abunda muke so. Addu'an da za a yi, halin da muke ci Allah kadai ne zai fudda mu daga wanga, babu wanda zai fudda mu.
Kusan Kiristoci fiye da 300 ne dai da suka fito daga kasashen uku suka halarci taron addu'o'in. Donna Ilomba, wata 'yar tarayyar Najeriya ce da ta halarci taron, ta ce, "Na zo ne daga Najeriya domin na halarci wannan taron addu'o'in. Yanayin da ƙasar Nijar ke ciki yanzu ya zama wajibi a dukufa ga addu'o'i, kuma abu ne da ke buƙatar gudunmawar kowa don samun maslaha a tsakanin ɓangarorin da ke takaddama. Mu ma al'ummar Kiristoci muna da irin tamu gudunmawar da za mu bayar domin ganin warware wannan rikicin ta hanyar yin addu'o'i domin neman taimakon Ubangiji don ya samar da mafita." Kumbai Christian, wanda shi ne shugaban wata cocin evangelika a ƙasar Chadi, ya bayyana fatan a warware rikicin ƙasar Nijar cikin lalama ba tare da an zub da jini ba, don gudun abukar yankin Sahel a cikin wani sabon rikici na daban. Ya ce, "Babu shakka muna buƙatar agajin Ubangiji domin ganin Nijar ta ci gaba da tafiya kan tafarkin da aka santa a can baya, wato tafarkin zaman lafiya da samun ci gaba. Ka san ƙasar Nijar na da muhimmancin gaske a tsakanin mabiya addinin Kirista, don haka ba za mu so mu ga ƙasar a cikin wannan yanayin ba. Saboda haka ne ma muka zo nan domin yin addu'ar fatan a warware matsalar cikin ruwan sanyi ba tare da an zub da jini ba." An da shirya wannan taron addu'o'in ne da aka shafe sati guda ana gudanar da shi domin nema wa Nijar mafita game da halin da ƙasar ke ciki. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To, an gaishe ka Hamid Mahmud. Yanzu sai rahotonmu na gaba, wanda zai kai mu Najeriya, inda wasu hare-haren 'yan bindiga biyu a yankin Zungeru a jihar Neja ya yi sanadiyar halaka rayukan jami'an soji 21. Ga dai Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wasu 'yan bindiga sun halaka sojojin Najeriya guda 21 tare da jikkata wasu jami'an tsaron da dama a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa 'yan bindigar sun yi ma jami'an tsaron kwantan ɓauna ne a yankin Zungeru da ke kan iyakar ƙananan hukumomin Rafi da kuma Wushishi duk a jihar Neja. A daidai lokacin da jami'an sojojin ke ƙoƙarin hana 'yan bindigar wuce cewa da ɗaruruwan shanun jama'a da suka koro wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunan shi, ya ci a cikin dare wayewar garin safiyar Litinin ɗin nan, 'yan bindigar sun hallaka sojoji 13, yayin da tsakiyar ranar Litinin ɗin nan kuma suka hallaka wasu sojojin guda 8.
Guda 21 kenan, ga 13 ga 8.
Kuma duk a yanayi na kwantan ɓauna?
Duk a wannan yanayi na kwantan ɓauna.
Sani Adamu na ɗaya daga cikin 'yan banga da suka fafata da waɗannan 'yan bindiga a ƙauyen Kundu da ke dab da garin na Zungeru, har ma ya samu karaya a hannu a sakamakon bugun harsashi.
Ne sakamakon haduwa da muka yi da bandits, shine wurin inda ake musayan wuta, shine budan ya kama mu hannu, ya karya mu hannu.
Kun ga barayin nan kun tada da su ne?
Eh, mun ga su ido da ido. Duk komandodin da muke gaba tare da su duka gaskiya ba wanda ya dawo daga cikin su.
Duka komandodin sojojin.
Garba Kundu na cikin waɗanda suka kai gawarwakin sojojin a asibiti, ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali.
Da mu aka soke gawan a cikin asibiti ɗaya bayan ɗaya, don ina mai tabbatar muka na shama asibitin muka kwana.
To, nune kuke so hukuma ta yi?
Muna neman alfarma hukuma ta taimaka mana da jami'an tsaro.
Alhaji Tanko Madaki shine dagacin Zungeru, ya buƙaci kai agajin gaggawa akan wannan al'amari.
Su kasan Hilani dama su riga sun san cikin daji, su ko sojoji baƙi ne a wurin nan, kuma gashi ana ruwa ga duhu, su ba za su iya sanin wurin ɓoyin ɓarayi ba.
Shugaban ƙaramar hukumar Rafi Alhaji Usman Katako da ya ziyarci inda lamarin ya faru, ga abin da yake cewa.
Waɗannan sojoji da suka rasa rayukansu akan aikin su, Allah ya ji kansu, Allah ya rahama musu. Wanda kuma suka jikata cikin sojojin da 'yan banga, Allah ya ba su lafiya. Wannan kuma ibtila'i, Allah ya kawo mana ƙarshen shi da wuri.
Kawa lokacin haɗa wannan rahoto dai ba mu samu jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ba akan wannan al'amari. Domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun ya ci tura. Shi ma dai sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Usman Gawu bai ɗauki kiran wayar da muka yi mashi ba. Daga bisani dai wani jirgin helikwafta na rundunar sojin Najeriya ne ya kwashi gawarwakin sojojin guda 21. A ciki akwai mai mukamin manjo da kuma mai mukamin kaftin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To, a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. To, kafin mu ci gaba masu sauraro, a shakata da wannan faifayin.
In za ka faɗi gaskiya, In za ka faɗi gaskiya, komai taka ja maka kabiya, haka ne editanmu na gaskiya, wadda ta fi dubin zinariya. Sai mu gode Allah shi ɗaya, don shi ne sarkin gaskiya. Ya mallaki dukkan talikai, na kware da tudu da samaniya, da mutum alajan da mala'ika, dabbar sarari da tamaliya, mulki iko da wula duka, na ga sarki Allah shi ɗaya. Yake ba wanda ya so duka, ya sarautu a lardin duniya, shi yake karɓe ta ga taliki, don ya ɗanɗani wahalar duniya, shi ka girmama wanda ya so duka, shi ka sanya waɗansu su sha wuya, shi ka cusa dare a cikin wuni, kuma ya zaro hasken safiya, shi ka rayawar mamaci duka, shi ke kashe mai rai shi ɗaya. Ikonsa akan koma yake a ruwa da tudu da samaniya, alwakilu mu dogara dogarai, zahirin mu da ɓoye a zuciya, mu amince za yi mana taimako na haƙiƙa inda maja aziya. Sallama a gare ku sarakuna, mun yi niyyar bayyana gaskiya. Addu'armu ga Allah rahimi, ya kiyaye arewa gaba ɗaya, mumunai da masihai jumlatan, kuma da Arnado don ningiya.
Madala, yanzu kuma sai rahotonmu na musamman akan rikicin da ya kunno kai a Nijar tare da Sani Shu'aibu Malumfashi. Gare ka.
Tun sada sojan Nijar suka hamɓar da mulkin shugaba Muhammadu Bazoum a can ƙasar, ake ta samun dambarwa tsakaninsu da ƙungiyar ta ECOWAS, lamarin da ya sanya dangantaka ta yi tsami tsakanin manyan maƙota kuma ‘yan uwan juna ta fuskar auratayya, wato Najeriya da Nijar. Dalili kawai shi ne shugaban Najeriya Bola Tinubu shi ne yake shugabantar kungiyar ta CDAO, wato ECOWAS, shi ya sanya ake ta kuka da Najeriya a lamarin, amma manta da sauran kasashen. Kasashe 15 ne dai suka haɗu suka kafa kungiyar ta CDAO a ranar 25 ga watan Mayu hijirar 1975. Babban makasudin kafa kungiyar ta ECOWAS shi ne don a raya tattalin arzikin kasashen yankin na ECOWAS da nufin inganta rayuwar al'ummomin da suke cikinsu ta hanyar bunƙasa tattalin arziki, tabbatar da tsaro da kuma zaman lumana a yankin nasu. ECOWAS a baya ta kafa rundunar tsaro da ake cema ECOMOC don magance lamuran tsaro a yankunan da suke fama da tashin hankali a cikin gida ko kuma dai makamancin hakan. Da jimawa, burin Najeriya shi ne ECOWAS ta samar da cibiya da za ta tabbatar da ɗorewar zaman lafiya, kwanciyar hankali da lumana, da kuma bunƙasar tattalin arzikin ƙasashen da ke wannan yanki. To, inda kiki kakan ya fito shi ne iyawar da sojojin Nijar suka yi na nazarin buƙatar da ECOWAS ta miƙa masu na maido da Bazoum bisa karagar mulkin demokaraɗiyya a lokacin wa'adin da aka eban mata na ta miƙa kai buri ya hau ya cika, shi ne ya sanya ta rufe sararin samaniya ta domin kada a kai mata hari ta sama a wannan matakin soja da ake ta kokwanton ɗaukar shi a kansu idan sun kiya. Gefe guda kuma, Najeriya ta rufe kan iyakarta da Nijar tare da katsa wutar lantarki, al'amarin da ya jefa su cikin wani yanayi. Shin me ke matsayin haka? Masanin tarihi wazirin Katsina na biyar, Farfesa Sani Lugga, ya yi tsokaci a kai.
ECOWAS ba ta ɗau matakai ba tuko. Najeriya ce ni a fahimta ta ce kuskure ta fara ɗaukan matakai, domin ECOWAS ta ba su kwana 7 idan ba su yi wannan ba za su yi kaza za su yi kaza. To, kamin kwana 7 ma sai Najeriya ta yanke wuta wadda kashi 70-75 na duk ƙasar Nijar ta dogara a kanta. To, kaga wannan wato ba ƙaramin illa zai yi ma Nijar kuma yayi ma Najeriya ba. Domin na farko dai wannan ba da wuta ba kyauta muke ba su wuta ba. Tun 1963 zuwa farkon da 64 marigayi Prime Minister na farko kuma na ƙarshe a Najeriya Alhaji Sa Abubakar Tafa Balewa a zamanin MPC wanda su Sardauna Ahmadu Bello suke shugabanta, akan yi wannan yarjejeniya da ƙasar Najeriya da ƙasar Niger, kuma ta zama yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa cewa su ba za su gina dam ba akan wannan kogi na Niger, mu kuma za mu gina a Kayinji. Duk wutar da muka samu akalla za mu rika bada kashi 70 na bukatar wutar su daga nan. To kaga babban illan ma tukun Najeriya za ta yi mawa. Domin yau idan Niger ta so ta tafi kotun duniya za ta nemi diya, kuma dole a biya ta diya, saboda mu muka watsar da yarjejeniya wadda aka yi ta ƙasa da ƙasa. Na biyu wanda ya fi hadari, yau Niger in ta zo ta yi dam wanda ma ya fi girman na Kayinji, kaga za su tarbe ruwa, kuma suna iya abinda Bature ke cewa diverting, su sake ma ruwan ma da zai zubo daga dam ɗin ya koma cikin ƙasar su ko nuri. To kaga da suna yin wannan, Kayinji dam ya zama gini kawai bai da wani amfani saboda babu ruwa. Wannan Kayinji dam ko maganar da nake maka yanzu, akalla kashi 80 na arewacin Najeriya na wutarsu daga Kayinji dam take. So kaga in misali abin ya lalace ba a bi akai aiki da hankali, to kaga su Niger yanzu sun dan rasa wuta na wani lokaci har zuwa su dam. Mu kuma Najeriya har abada mun rasa dam din nan, kuma mun rasa ruwa, mun yi asara bi. Domin in ka kalli inda wannan kogi na River Niger ya bi har zuwa ya hadu da Benue a Lokoja, jama'an mu ne bayan Allah suke noman rani, suke kamun kifi, suke wane ne duk da ruwa. To idan ruwan nan yau ba shi, kaga duk waɗannan miliyoyin mutane sun yi asara. A nan kaɗai in aka tsaya sai mu yi tunani mu ga cewa ƴan wannan namu na shekara fiye da 1000 ya kamata kada mu biye ma wani abu da Turawa suka zo suka yi mamu. Ba ka iya gane bambancin mutumin arewacin Najeriya da mutumin kudancin Niger, ƴan uwa ne, an zama ɗaya ba tun yau ba, shekara ɗaruruwa fiye da 1000 ma da suka wuce.
Wani irin shawara za ka bada don a fitar daga wannan bayani da kai wanda yake wato zai zama kamar cin kunaman ƙadangare?
To ai shawaran nan mai sauki ce, tun ma kamin wannan kwana 7 ya cika mu dai mun ba da shawara da inda duk ya dace ai maza-maza a maida mu bayan Allah Niger wutan nan.
Wazirin Katsina na 5 Professor Sani Lugge, ko yaya al'ummomin Niger suke kallon wannan matakai da kasar su ta dauka na rika sararin samaniya ga su yan Niger?
Kai duk jirgin da ya wuce saman kasar ka akwai kudaden da ake zuba ka, kenan wannan mataki ne wanda ya kamata a diba shi. Riya wannan bai haddasa mana ba alheri, deja haka ya kawo mana tsadar sufurin jirgin. Akwai ma wanda suke so su tafi wani gurin ba sa iya ba ta yi ga wani ga lokaci, ya kawo matsatsi kwarai.
Duk wani wanda kasan yana aiki da harkar wutar lantarki harkokin shi sun dakushe, babu ci gaba, wanga gude da mutane sai a hadi, shin alheri ta kawo?
Wannan sojojin da suka zo juyin miliki ba sun zo ba ne don su kare kalagar miliki zauna ba, bukatar su su kori Faransawa a zalumai zuwa nan cikin Sahara su zofi barikin soja. Wannan jiragen gaza kuwa suna ɗiban shanu a yankin Najeriya, suna kawo makamai, suna kawo ma 'yan Boko Haram abinci da su da 'yan fashin daji, ba wai daga Turai ba ne ko ba daga Libya ba ne, daga nan ne nan gaba ga agadar barikin soja suna nan wurin nan. Jibge makamansu, jibge barikin soja, soja 1,500 a nan wurin, su da ka taimaka ma 'yan Boko Haram, su suka kafa Boko Haram, su ka ba su abinci. Sojojin ga mun san da suna so su kori.
Shin ina tasirin ECOWAS ga kasashe mambobinta? Tambayar nan da Lewa Aminu Ibrahim, kwararre kuma masani mai yin sharhi game da al'amuran yau da kullum.
Duk inda yaƙi yake ba yana haddasa bala'o'i ne, za a dubar da jinin mutanen waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, za a ɓarnatar da dukiyoyin ƙasa, haddasa talauci da damuwa a cikin jama'a. Maganar nan da muke da kai mun shafe kusan shekara 15 a ƙasar nan, ana fama da yaƙin ɗan ta'adda, Boko Haram ne, bandits ne da sauransu. Har yanzu ko ba mu iya shawo kan wannan matsalar ba, sannan kuma muna ƙoƙarin mu kai gudunmawa a samu da zaman lafiya a wata ƙasa bayan mu ba mu da zaman lafiya. sannan kuma duk inda fa ake yaki ba kananan kuɗi ake kashewa. Kwanan nan tsohon Chief of Defense Staff General Irabu Hamsan Tsaro na ƙasa yake shiga yakin da Liberia da gwamnatin Najeriya ta yi sama da biliyan 8 Najeriya ta kashe a wannan kauta sasanta a Liberia. Kuma wannan yaki da aka yi da ƴan ta'adda a Najeriya daga shekarar 2015 zuwa yanzu an kashe kuɗi kusan tiriliyan 20. Da haka yanzu muna da kuɗin da za mu iya yin wannan yakin, ya kamata mutane masu hankali su tushe magana. Nan wani abin lura malam Sani a nan shi ne yakin nan fa da za a yi, in za a yi shi akwai wasu jihohi a arewacin Najeriya wanda suke da boundary da ƙasar Niger. To in yakin nan fa ya farke dole za a kai sojoji ne a girkin su a wayannan border towns, daga nan za a rika harba makaman yaki, su kuma daga can za su rika harbo nasu. Wato kaga mutanen da ke kusa da wayannan border towns ɗin gabaki ɗaya sai fa an tashe su daga wurin da suke. Shin gwamnati ta yi musu tanadin wurin da za ta ajiye su, tanadin abincin da za su ci? Akwai wani bincike da United Nations International Refugee Commission ta yi, yanzu akwai ƴan gudun hijira ƴan Najeriya kusan 350,000 wanda suke zaune a ƙasar Chadi, Cameroon da ita kanta Niger Republic. Akwai kusan ƴan Najeriya 100,000 wanda suke kuje gudun hijira a ƙasar Niger. Yanzu kaga dole za a koro su daga can. Ga kuma namu nan wanda za a samu su ƴan gudun hijira. Ina ganin wannan yakin ya kamata abin dubawa ne. Sannan yanzu a takaice za a maida arewa fagen yaki, musamman jihohin nan Katsina, Jigawa, Yobe, Borno da sauransu. Za a maida su fagen yaki. Yanzu maganan da ake cikin bincike na United Nations akwai makarantu sama da 600 a jihohin arewa da aka rufe su. Wasu an maida su sansanin ƴan gudun hijira. Kaga yaran mu yanzu za a ƙara tarwatsa jama'a. Za a bar makaranta dama ya lafiya kura. To ni a bisa shawara malam Sani, a duba yadda za a sasanta wannan abin ba tare da an shiga fagen yaki. Ga Rasha nan ta shiga Ukraine, sun ɗauka cikin sati ɗaya za su murjiki. Yanzu sama da shekara ɗaya kenan ana yakin, kuma ya shafi duk duniya.
Mulkin demokaraɗiyya shi ne akasarin ƙasashen duniya da suka ci gaba suke ta yi kuwar sauran ƙasashe masu tasowa su riƙa amfani da shi a ƙasashensu don amfanin al'ummominsu. To amma kuma wasu lamurran kan haifar da juyin mulki. To amma kuma sai a diba wanne ne ya fi rinjaye ta fuskar amfanin al'umman ƙasa mafiya rinjaye. A samu daidaito tsakanin ɓangarorin biyu, ɗan ci gaban yankin da kuma duniya baki ɗaya. Sansha malfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
To an gaida nan numfashi da wannan rahoton. Wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karin a takaice.
To a takaice, jagororin juyin mulkin jamhuriyar Niger sun faɗa a yammacin jiya Lahadi cewa a shirye suke su gurfanar da hanbararren shugaban Niger Muhammad Bazoum gaban kuliya bisa laifincin amana ƙasa da kuma nakasa tsaro a ƙasar. Shugaban rundunar sojin Sudan ya zargi dakarun sa kai da ke hamayya da juna da aikata laifukan yaƙi a daidai lokacin da yaƙin basasa ke barazana ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka. Shugaban sojojin ya zargi jami'an tsaron da aikata laifuka a ƙarƙashin karya alkawarin maido da mulkin demokaraɗiyya. Buɗaɗɗen rikicin da ke faruwa tsakanin dakarun biya ɓarke ne a watan Afrilu. A yau Litinin ne Amurka ta sanar da wani sabon ƙunshin tallafin tsaro da daraja ta kai dala miliyan 200 ga Ukraine. Jami'an Amurka sun ce kashi na farko na tallafin dala biliyan 6.2 da aka ba da izinin a baya a ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa wanda ke ba da tabbacin isar da kayayyakin tsaro cikin gaggawa zuwa ƙasar Ukraine. Hukumomin Poland sun kama wasu 'yan ƙasar Rasha bi tare da tuhumarsu da laifin leƙen asiri akan zargin rarraba kayan farfaganda a madadin ƙungiyar sojojin haya ta Wagner ta Rasha. Ministan harkokin cikin gida na Poland, Mieczysław Kamiński, ya faɗi a yau Litinin ta kafafen sada zumunta na yanar gizo cewa jami'an tsaron cikin gida da 'yan sandan ƙasar sun kama 'yan ƙasar Rasha kuma waɗanda ake zarginsu da raba kayayyakin ne a birnin Krakow da Warsaw. Wani alƙali na jihar Montana ya goyi bayan matasa masu fafutukar kare muhalli waɗanda suka ce hukumomin jihohi ko kuma hukumomi na keta haƙoƙinsu na tsarin mulki na samun muhalli mai tsafta da lafiya ta hanyar ba damar haƙoman fetur ba tare la'akari da tasirinsu ga yanayi da muhalli ba.
haka masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau Litinin. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu, aji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leathers Gresham da ma injiniyan mu na yanzu Nick. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan asubahi ta gari. Ma'assalam.